journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 16 ga watan Mayu. A cikin shirin za a ji cewa ma'aikatan babban kamfanin wutar lantarki na kasar Kamaru Yenuyo sun shiga yajin aiki.
Abiya mu hakkin mu datar cewar ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na kasar Kamaru.
Za kuma a ji wata hira game da kalubalen kafa kamfanonin jiragen sama na fasinja musamman ma a arewacin Najeriya.
Ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durkushe ba, da yawa har ma na kudin in ka duba kai da yawa zaka ga an yi su balgui su yaro su da sauransu da yawa su ma yanzu in ka duba babu su. Ba iya kamfanonin mu ne na arewa ba, har kace take da wahalhaloli da yawa.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Niger. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin Khartoum babban birnin kasar a ranar Litinin, inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti, inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin. An ci gaba da kazaman fada a birnin na Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi, wato Bahari da Omdurman, duk da tattaunawar sulhun da Saudiya da Amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan Sudan da na dakarun sa kai na RSF a Jidda, wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da bude wuta. Fadan ya yadu zuwa yammacin yankin Darfur, sai dai kuma ya fi kamari a babban birnin kasar, inda dakarun RSF suka bazu a sassan unguwanni kana dakarun sojin suke ta auna su daga sama. A wani sakon sauti da RSF ta fitar ta ce shugabanta Muhammad Hamdan Daglo ya kore zargin da ake cewar an kashe shi ko kuma an raunata shi a yakin. Shugaba Joe Biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa, a kuma daidai lokacin da wa'adin ciyo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba. An yi niyyar gudanar da taron a ranar Juma'a, to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin Biden da shugabannin majalisar hudu sake haduwa a karo na biyu. Biden, wanda ya ziyarci Philadelphia a jiya Litinin domin halartar bikin yayan jikarsa Maisi daga jami'ar Pennsylvania, ya faɗa wa manema labarai cewa za a yi zaman a yau Talata, to amma bai yi wani ƙarin haske a game da nasarar tattaunawar ba. Biden ya dawo Washington a jiya Litinin, sannan ana sa ran cewa zai tafi Japan a ranar Laraba. Mai magana da yawun majalisar tsaron kasar John Kirby ya ce zuwa yanzu dai muna nan muna shirin tafiya kamar yadda aka tsara tun farko. Dakarun Isra'ila sun harbe wani mutum dan Filistin har lahira a yayin wani sammame da suka kai a birnin Nablus a jiya Litinin, a cewar ma'aikatar lafiyar Filistin. Al'amari na baya-bayan nan cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin Gaza. Kungiyar Islama masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan kungiyar su ne, kana suka bayyana shi a matsayin Salis Sabra mai shekaru 22 da haihuwa. Sojojin Isra'ila sun ce wasu suna ta jifan dakarun su da duwatsu da gurneti a Nablus, wani birni da ake yawan samun matsala inda ake yawan kai sammame da samun arangama. Sojojin sun yi ta harbi kan mai uwa da wabi akan mutanen da suke zargin kana suka harbe mutumin, hukumomin sojin suka ce. Ya kuma kara da cewa dakarun sun je Nablus ne domin yin shirin yuwar rusawa gidan wani dan Filistin da ake zargi da kashe wasu ƴan uwa biyu a wani matsugunin Yahudawa a kusa da ƙauyen Huwara a ranar 26 ga watan Fabrairu.
Gai da Aisha kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya. Bari mu garzaya kasar Kamaru inda batun samar da wadatacciyar wutar lantarki ya dada fuskantar barazana bayan da ma'aikatan babban kamfanin wutar lantarki na kasar Eniyo suka shiga yajin aiki saboda abin da suka kira rashin biyan su haƙoƙin su. Daga Duwala ga Maimunatu Sadu.
A biya mu haƙƙinmu, dakatarwar ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na ƙasar Kamaru Eniyo bai raunata ba kwanaki kaɗan bayan ci gaban zanga-zangar, inda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar Hansen Sama ya tufana shi kamar haka. To dai kawo yanzu kamfanin ba ta biya mu albashin watanni uku ba, sannan ana aikawa da mu zuwa wani kamfani na tsawon shekaru biyu da muke yi musu aiki ba tare da sun biya mu diyya ba, wasu kuma sun yi ma shekaru fiye da hakan. Dagobert Wanton, ma'aikaci a kamfanin Eniyo, ya koka rashin biya. Dukkanin ayyukan da ma'aikata suka yi da jimawa tun shekara 2022, kusan shekara ɗaya da rabi kenan, ba biya mu ba. Shin ba su tambaya kamar yaya ne muke rayuwa? Silet Nubose ya koka da rashin adalci da shugabannin Eniyo suke yi kan kwantiragin alaka na horaswa da kuma kasancewarka ma'aikaci. Ya kamata mu tsayar da kwantiragi na alakar horaswa. Yanzu ya kamata mu yi sayin kwantiragi na aiki, wato mu kasance a matsayin ma'aikata a Eniyo bayan an horas da mu na wata shida. Baya ga haka mun fito, ce a ɗauke mu a kamfani ba tare da sun tabbatar da kai ba a matsayin ma'aikaci na kamfanin Eniyo din. Jami'an tsaro suna ƙoƙarin samun kan masu zanga-zanga, inda ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka halarci wajen yana jan kunnen masu yajin aikin. Ba ku da matsala da tituna, ba ku da matsala da hanyoyi, ku kasance a kan katange, ku saurari ɗaya daga cikin manyan jami'o'in kamfanin saboda ya ba ku ingantattun bayanai. Muna da matsala da asusun kamfanin da muke ƙoƙarin magance matsalar kaɗan-kaɗan. Makon nan muke ƙoƙari duk yadda za a yi a fara biyan ku. Ban san cewa za mu kasance a nan har mu baje matsalar mu a nan ba, amma na shiga damuwa kaɗan. Dangane da zargin da masu yajin aiki suka yi, mun tuntuɓi kamfanin da ke bada kwangilar ma'aikata ga kamfanin wutar lantarki na Kamaru. Jami'an sun ce suna aiki da abokan aikinsu Eniyo kan wannan lamarin, ba su so cewa komai ba kan wannan batun. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
A gaida Maimunatu, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
To Ibrahim, za a tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiyya bayan da shugaban Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko, inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso 50 na yawan ƙuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye. Erdogan ya faɗa magoya bayansa a Ankara cewa babu tantama ƙasar mu ce ta yi nasara. Kana ya bayyana kyakkyawan zaton yin zarra a zagayen zaben na biyu, yayin da babban abokin hamayyarsa Kemal Kilicdaroglu ya ce ya yi imani shi zai yi nasara a zagayen zaben na biyu. Yayin da aka kusan kammala kirga ƙuri'u a jiya Litinin, Erdogan ne yake kan gaba da kaso 45.5 na ƙuri'un da aka kada. Kana Kilicdaroglu ya samu kashi 45 a cewar Ahmed Yener, shugaban hukumar zaben kasar. Ya kuma sanar da manema labarai cewa dan takarar jam'iyya ta uku Sinan Ogan ya samu kashi 5.25 na yawan ƙuri'un da aka kada. Yener ya ce sauran ƙuri'un da ba a kammala kirga su ba ba su da yawan da za su sa Erdogan ya samu kashi 50 din da ake bukata, kuma koda ko dukkanin su shi suka zaba. an keɓe ranar 28 ga watan Mayu domin gudanar da zagayen zaben na biyu. Daga ƙarshe, hukumomin Iran a jiya Litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum biyar da aka kama su da laifin safarar miyagun ƙwayoyi a kudancin ƙasar ma'aikatar shari'ar tarwaito, waɗanda ake zargin dukkanin su masu aikata manyan laifuka ne kuma masu safarar muggan ƙwayoyi da makamai ne, inda aka yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya a wani hukuncin da babbar kotun Iran ta ayyana, kamar yadda shafin ma'aikatar shari'ar ta yanar gizo Mizan Online ya ruwaito kalaman Mujtaba Gharam Mani, babban mai shari'ar a lardin kudancin Hormuzgan. Wannan hukuncin ratayar na baya-bayan nan ya sa alƙaliman mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa cikin ƙasa da mako ɗaya sun kai zuwa 8 a bisa laifukan da suka shafi safarar muggan ƙwayoyi. A ranar Laraba, ma'aikatar shari'ar ta aiwatar da hukuncin kisa ga wasu mutane uku waɗanda 'yan wata ƙungiyar da aka same su da laifin safarar muggan ƙwayoyi ne, biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a game da yawan aiwatar da hukuncen kisa a ƙasar, abinda ta kwatanta a matsayin mai tada hankali.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda duk da wahalar kafa kamfanonin jiragen sama na zirga-zirga musamman ma a arewacin ƙasar, wannan bai hana wani ɗan arewacin ƙasar Jaraba kafa wani kamfanin ba. A hirarsu da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, shugaban sabon kamfanin mai suna AA Rano Airlines Alhaji Awwal Abdullahi Rano ya sha alwashin raya kamfanin, amma Mahmud ya fara ne da tambayarsa makasudin kafa kamfanin, sai ya ce
ba abin da ya ja hankali na har na kama wannan harka ta Airlines shine da in daga yankina, yankinmu da jama'anmu da al'ummarmu da kuma taimakawa ƙasa gaba ɗaya, domin ita harkar Airlines ƙasa gaba ɗaya ce, especially this time da tafiye-tafiye ƙasa suka ɗan yi wahalhalu, to shi yasa na ga ya dace kwarai don a kawo wa harkar gudunmuwa.
Da dama suna ganin cewa harkar jiragen sama harka ce ta kashe kuɗi da yawa, kuma galibi ma ana cewa ba harka ce da take kawo riba nan da nan ba, amma duk da haka gashi ka shiga.
To ai ita harka duk wacce ka shiga za ka shiga ta da tunanin alkhairi ne, in kuma ka gina alheri na tabbata alkhairi zai biyo ma baya. To da haka duk wahala harka, in Allah da akwai wasu mutane da Allah ya lamuncewa in sun shiga zai ba su nasibi kuma ya taimake su kuma su yi suna a ciki. To insha Allah ni babban zato na ina ɗaya daga cikin wanda wannan harka da na shige ta, in Allah da ina tunanin Allah zai bani taimakonsa, kuma za ka ga abin da za mu zama nan da ɗan shekaru kaɗan insha Allah.
Jirage na watakila za ku fara ko kuka fara tun da an kaddamar?
Haka ne, yanzu muna da jirage guda biyar amma guda uku da kwamfam sun fara aiki, kuma guda biyun ma zai a redi, kawai muna intabiyu ne da ma'aikatan da za su fara aiki da guda biyun su ma za su fara nan ba tare da daɗewa ba, tun da komai nasu iya yi daidai.
Zirga-zirga daga ina zuwa ina za ku fara da ita?
Yanzu mun fara daga Kano zuwa Abuja, daga Kano zuwa Lagos, daga Kano zuwa Maiduguri, daga Kano zuwa Sokoto, daga Abuja zuwa Maiduguri, daga Abuja zuwa Sokoto, daga Abuja zuwa Lagos da dai sauransu.
Yawanci an tambara 'yan arewa da cewa in sun fito gaga-gaga sun fara harkar sufur nan sai ka ga ya tashi da ɗaukaka, amma zuwa wani lokaci can sai kuma zance ya kwarin yana jan baya. Akwai darussa da kuka koya kuma watakila wannan matakai kuka ɗauka?
Duka na gani kuma kan mu shiga sai da muka duba irin ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durƙushe ba, da yawa har ma na kudin in ka duba ai da yawa za ka ga an yi su balgui su yaro su da sauransu da yawa, su ma yanzu in ka duba babu su, ba iya kamfanonin mu ne na arewa ba, harka ce take da wahalhaloli da yawa, amma dai na san duk mutumin da ya shiga da kyakkyawan niyya zai taimaka al'ummarsa da ƙasarsa, in Allah da nasan zai ci gaba, domin ni transporter ne na motoci, na fara da mota ɗaya yau gashi muna da mota ɗaririka, kuma muna riƙe da su kuma muna jin daɗin harkar. To in Allah na da kyakkyawan tunanin harkar jirgi ma ba zai mana wahala ba insha Allah.
Da haka watakila an yi nazarin waɗancan matsaloli kuma an ɗauki matakai?
Dukka mun duba su sauran kamfanonin abubuwan da suka shiga matsala ta hanyoyinsu, to in Allah da muna ƙoƙarin kaucewa waɗannan matsaloli da kuma addu'ar mutane wannan ita ce take da bani confidence in Allah da zamu ci gaba
a gaida Mahmud Kwari amma kar kai nisa saboda zaka gabatar da shiri na gaba
an kasa da hukuma
kina barci ta gaba ta fita Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta
masu sarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
mun taho daga wajejan Abbatuwa suka taho a alilitan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su na ce me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu wayan
suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka ne hakuri na ba su
shirin ne zai haska fitila ne akan kalubalen kwacen wayoyin hannu a birni da kewayen Kano na arewa maso yammacin Najeriya a daga ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na sasamura
madalla masu raya yayinda ake shirye-shiryen girka sabuwar gwamnati a Najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin kasar waɗanda suka hada da jihar Kano inda jam'iyyar NNPP za ta kafa gwamnati nan da makonni biyu masu zuwa yanzu aka dai wani sabon kalubalen tsaro na cikin gida ne ya kunno kai kuma yake yi wa mazauna birnin barazana ga rayuwarsu ta yau da kullum wannan kalubale bai wuce yadda bata gari ke yin gungu a sassa daban-daban na birnin na Kano dauke da makamai suna kwace wayoyin hannu a hannun jama'a walau da rana ko kuma da daddare
mun taho daga wajejan Abbatuwa suka taho a alilitan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su na ce me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu wayan lokacin kai hankali na ya tashi sosai na yi tunanin za su buga mun wakanna a cikin jikina kawai shi yasa na yi sauri na ba su
sunana Comrade Khalid Twin Saminu wata rana ina tafiya a Daidai Junction din Dan Agundi sai naga irin zugan matasa haka da makamai sun tsallako titi so kafin a dan ankara irin minti 15 haka da jaka da waya da koma me kawai yan suka karba abu suke sawa da suka gama tara su abu kawai sai suka tsallaka suka koma cikin Dan Agundi cikin layukan nan so wannan ya ritsa da ni dan a ciki har da ciwo gashi da suka ji mun a hannu wajen karba
na fito daga Maraba nima sai muka hade da wasu ƴan daba kawai suka tare ni nayi fitsari wallahi tallahi suka kwace mun wayata suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka ne hakuri na ba su har da dukana da kudade na duka suka hada suka kwace mun dan ranan ma wallahi a kafa na tuhu
a titin sharada wajen kwana ganduje na taho to a cikin aje da sauni da driver sai kuma waɗansu guda biyu a gefen aje da sau sai kuma ni a ciki sai kuma wani passenger so ban sanya abin ya faru ba mun zo sai suka shiga wani lungu suka ce za su aje passenger to muna shiga sai ɗayan ya sauko ya ce in sauko so wayan dama yana gaban aljuna sai ya kwace wani ya zaro wani dogon ƙarfe mai tsini zai caka mun har ya kawo shi daidai wayana to kawai ya ce in ba shi wayana ɗauki wayana sai ɗayan ya caje ni akwai canji a cikin aljuna shi ma ya haɗa ya tafi da su so ni kuma saboda na tsoro ta gaskiya ban iya gane su ba nan da nan ban san hankali na yake dima kawai sai na ba su wayan suka tafi duka dai suka bar gurin
shi ma wani dan jarida a birnin na Kano mai suna Rabi Ahmad Kofar Mazugal ya bayyana wannan fili kan yadda ya tsallake rijiya da baya daga harin waɗancan bata gari
ina cikin tafiya a mota kawai na dan tsaya a nan rawun na Isaka Rabi nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai yake ce min malam baka gani ka taka ni sai na juya haka na dan leka sai yake cewa ba gani ka taka ni ce ni ban taka ka ba ashe ya dauke min hankali su bi ne dan ya zago ta can wancan kofar kawai sai aka cire min wayata dake caji a mota kawai sai mutane suke ce min kai sun fa dauke maka waya haka na ma ba takalmi ka fata a mota na kashe mota akan titi na bisu da gudu ina shiga farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansa a zauni a cikin wannan layin suna zauna a wajen su goma kowa na dinna na ci ya bani wayata nan take ya dinga haka dai da sauransu ya bani wayata kuma na ci kugun sa na to da shi tiryan na kai shi gurin jami'an ƴan sanda domin alalatar da shi
kaman wannan yana nuna mutane kaman ba sa daukan mataki kenan ko kuma suna jira ko ba sa kai dauki
eh to magana ta gaskiya akwai sakaci na mutanen mu a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kamun dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata to kaga inda a ce mutane suna taimako hadadin in kama barawan waya ko kuma in ya dauka ya tafi gudu a kama shi to amma sau da dama zaka ga an suka kama ko suka dauki waya kawai sai kaga suna gudu ko mutane an kyale su kawai kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da su saboda wata kila ban bai shafi su ba
to amma suna tsoro ne kar aburma musu wuka ko wani abu
da wannan dan wannan amma magana ta gaskiya idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin wadannan al'amuran ai sun fahimci mutane gaba daya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su da haka shi yasa suke cin karansu babu baka
to kai a ƙarshe aka yi yaro
eh na kai shi gurin yan sanda kuma yan sanda suka kama shi suka bincike shi yayin bayanin dukkanin inda suke irin wayannan ayyukan akwai titina da lissafi wadanda kuma aka je da shi aka kamo su daga cikin wayannan mutane kuma abun mamaki shi wanda ya mun wannan abun satin sade da fitowar gidan prison
wannan dai yana daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin Kano za ta fuskanta amma gabanin zuwan gwamnatin nan gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da hukumomin tsaro a jihar ta Kano ke dauka domin dakile wannan matsala
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a kasa duka kamba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya
masu rai da yake masana sun ce akwai alaka ta kuddukut tsakanin ta'ammali da ababen sanya maye da kuma aikata miyagun ayyuka irin su kwacen waya yanzu haka ofishiyar Kano na hukumar yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye ta Najeriya wato NDLEA ya ce yana ɗaukar matakan da suka mata dangane da wannan batu kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Kano Abubakar Idris Ahmad ke faɗi
a kusan kowane lokaci za ka ga akwai wani abin da zai bijiro wanda zai ji hankalinmu a kai a gaskiya ana samun rahotanni na yawan waɗannan ƙananan sace-sace sannan kuma da irin kwace da ake na waya wanda za a zo a fidda makami a tsorata mutane a kwace a wuna waya a hannunsu ko 'yan jagukuna da suke ɗauke da kuma gaskiya ne duk wanda ya ce waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi haka ne halaka ta waje biyu ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas sun sha ababen maye ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su furo mutane su yi wani abu so kaga ko ta wani hanya aka bi za a ga akwai halaka kenan da wannan mummunan ɗabi'a na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi to alhamdulillah mun kai shiri akai akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a da cewa ga wannan abu ya addabe su ga wannan abu ya addabe su da kirkirinsu suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillah na ba da layi na akarta kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza-maza su kira mu insha Allah za mu kai dauke idan abu muka kama wanda yake ba mu ne muke da hurumin gurfanar da shi gaban kotu ba to za mu kai shi ga hukumar da suke da wannan hurumin so muka yi wannan aiki aka yanzu ko kwanaki uku da suka wuce akwai irin wannan kira da muka samu daga wajen al'umman sabon gari da suke kira mu cewa ga matasa ga wani gun da suke gungu-gungu ga irin abubuwan da suke yi su sha abu suna kwace wa mutane masu wucewa ana kwace musu waya ana abun nan mun kai su mami wajen mun samu mutane 79 dukkansu matasa ne daga shekara 15 ya sama yawancinsu ba su wuce 20 dai a ce 20 15 zuwa 20 maza da mata mun samu maza guda 35 'yan mata guda 40 kusan dukkansu daga cikin gari ne daga unguwanni daban-daban da ga wani ya taho daga wani unguwa wani ta taho daga wani unguwa so yawanci abinda muka yi dukkan irin waɗannan yaran dukkansu ma har ma wanda suka data su duka kowa yadda muka bukaci muka iyayensa wanda abu ne wanda dole mu shiga yarjejeniya da iyaye saboda duk wanda muka zo muka sake samu ko muka samu labarin hannunsa a cikin wani abu da ya shibanci irin wani abu su tabbatar da cewa an daga an ba su kaman chance na farko dole zai zama an canza lamari wanda za mu samu abunan kotu na musamman wanda za ta iya sauraron lamura da ya shibanci irin waɗannan yaran tun da a zahirin gaskiya yanzu kusan ko'ina a gari ana kokawa da irin wani abu da yake faruwa
Abubakar Idris Ahmad kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya Masu sare da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne.
Akan sheka Mahmud, yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa majalisar dokokin Nijar ta aiwatar da sauye-sauye wa wasu muhimman dokokin shari'a. Jaridar ta ce daga cikin kudurorin da gwamnatin ta aike da zummar inganta sha'anin shari'a, majalisar ta yi na'am da matakin janye wakilin shugaban kasa da na shugaban majalisar dokoki daga jerin mambobin majalisar koli ta shari'a, wato Conseil Superieur de la Magistrature, abinda ke zama wata hanyar tabbatarwa kowane bangare damar gudanar da sha'anin mulki ba tare da fuskantar katsalandan ba, kamar yadda demokradiyya ta tanadi. Jaridar Air Info na cewa mutane sama da 18,000 da suka tsere daga garuruwansu sakamakon matsalolin tsaro sun amince su koma gida don raɗin kansu, bayan rangadin wata tawagar ministan cikin gida Hamasula Adamu da takwaransa na ayyukan jin kai lawan magaji da shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya General Abu Tarka a wani sansanin 'yan gudun hijirar cikin gida a jihar Tilaberi. Jaridar ta ce a sakamakon tattaunawar da ta hada su da waɗannan jami'ai a ƙarshen mako, mutanen da'irar Ayoro su kimanin 13,400 da wasu 5,375 na da'irar Desa sun fara kwashe kayayyakinsu daga jiya Litinin 15 ga watan Mayu, a yayin da hukumomi suka yi alkawalin tsaurara matakan tsaro har ma da guzurin abinci. Jaridar Lanketar ta ce jami'an tsaro sun kafsa da juna a jihohin Zandar da Agadez a makon jiya, sabani akan wani abin da bai taka kara ya karya ba, yasa sojoji da 'yan sanda suka shiga farautar juna a titunan Zandar, inda har ta kai gaba hamata iska. Akalla soja 6 suka jikkata a yayin da aka kesa 'yan sanda 5 da suka ji munanan rauni. Jaridar ta ce a yayin da hukumomin tsaron jihar Zandar ke kokarin kashe wannan wuta, sai kwatsam aka samu labarin barkewar rikici a tsakanin wasu sojoji biyu da wani dan sanda a Agadez. Lanketar ta ambato wani mai sharhi akan sha'anin tsaro yana cewa faruwar wannan al'amari a wani lokacin da ake fama da matsalolin tsaro yau shekaru akalla 8 abu ne da bai kamata a yi bursu da shi ba. Mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ke cewa 'yan ta'adda na ci gaba da karkashe farar hula a Burkina Faso. Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙauyen Yulu a ranar Alhamis 11 ga watan Mayu, inda wasu mutane ɗauke da bindigogi suka buɗe wuta kan ƙauyawan da suka tarar a gonakinsu, suka kashe akalla mutum 33. Jaridar ta ce gwamnatin Burkina Faso, wacce ta tabbatar da faruwar wannan al'amari, ta yi kiran al'umma ta kwantar da hankali tare da ba su tabbacin tsaurara matakan tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To, a takaicen, sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin Khartoum, babban birnin kasar, a ranar Litinin, inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti, inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin. An ci gaba da kazaman fada a birnin na Khartoum da biranen da ke makwabtaka da shi, wato Bahri da Omdurman, duk da tattaunawar sulhun da Saudiya da Amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojin Sudan da na dakarun sa kai na RSF a Jidda, wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da buɗe wuta. Shugaba Joe Biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar White House a yau Talata, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa, a kuma daidai lokacin da wa'adin ciyo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba. An yi niyyar gudanar da taron a ranar Juma'a, to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin Biden da shugabannin majalisar hudu su sake haduwa a karo na biyu.
To, masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya da gabatarwa, sai producermu Salamun Abu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasu.